أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. الحمد لله الكريم المنان، الحمد لله الملك الجبار، الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الذي له كل الخلائق تسمد، صلواته وسلامه على الحبيب المختار نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من النار. bayan haka muna isar da sakon gaisuwa ta addinin musulunci, sakon gaisuwa ta ƴan aljanna. tahiyyatuhum yawm yalqawnahu salamu wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya hukunta maka kasance rayayyu a wannan safiya ta talata, wacce take yau 7 ga watan Ramadan, hijiran fiyayyen halitta annabin Allah, annabin rahama, manzon Allah, manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, daga Makka zuwa Madina yau shekara 1447, wanda yake daidai da yau 24 ga Lissafin Fabrairu a kalandar masu albashi shekara ta 2026. kuma insha Allah za mu ci gaba da karatun Alkur'ani mai girma tare da tarjuma da sharhin ma'anonin ayoyi bisa ga fahimta na magabata na kwarai. muna addu'a Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a rayuwar mu, muna addu'a Allah madaukakin sarki ya bamu iko karanta daidai, an kawunta da fassara daidai, da kuma yin aiki da daidai din har zuwa lokacin da numfashin mu zai kare. Alhamdulillah. In za mu iya tunawa, a jiya mun gama karatun aya mai lamba ta 14, sai lokaci ya mana halinsa, yadda Allah yake mana bayanin zubin halitta da yayi a cikin jikin dan adam. zuyina linnasi hu bishahawati minan nisa'i wal banina wal qanadiril muqaddara minas zahabi wal fidda wal khayril musawwama wal an'ami wal hars sai yace zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Hakika duk wani dan adam, sai dai in bai samu ba, ma duk abin da Allah ya zayyana a gurin dan adam yana so. Yana son kuɗi, yana son iyali, yana so. Shi yasa sai mutane suka yi mamaki. Akwai wani philosopher da ake kiransa Abraham Maslow. Abraham Maslow ya fitar da wasu mataki-mataki wanda suke kiransa Maslowian hierarchy of needs, wanda bukata ce ta dan adam. Ya jero su, to daga ciki ya kawo da son kaza, son kaza, son kaza. Don haka dai mu a matsayin mu na musulmi, muna amfani ne da abin da yake a cikin nassosin Al-Qur'ani mai girma, ko kuma nassosin ahadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abin da ya tabbata shine duk wani dan adam yana kaunan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya zayyana ana. A gaba aya mai lamba ta 15 sai Allah ya ce kul
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul a'unabbi'ukum bikhairin min dhalikum lilladhina ittaqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibadi.
Ya saka da alheri. Ubangiji madaukakin sarki ya ce kul a'unabbi'ukum bikhairin min zalikum, ce da su ba zan ba ku labarin abin da yafi wannan abin da aka lissafa alheri ba. Lillazina taqaw, wanda an yi talatalinsa ne ga waɗanda suka kasance masu taqawa. abinda zai faru da su shine inda rabbihim auran ubangijin su jannatun aljannatai ba aljanna guda ɗaya ba jannatun tajri min tahtiha al-anhar wanda koramuke guda na karkashin su khalidina fiha in sun shiga ciki za su dagwama tintintin wa azwajun mutahhara da mata tsarkakakku wa ridwanun min Allah da kuma yarda daga wurin Allah madaukakin sarki wallahu basirun bil ibad hakika Allah mai kallo ne game da bayinsa wannan aya mai lamba ta 15 kaman karin haske ne wato aya mai lamba ta 14 da ta gabata Allah ya ce in ka ji wadannan abin da aka zayyana na ingar mu'min da wakai dukiyoyi ababan tarawa zinariya azurfa da duk wani abin da aka ambata a cikin can to abin da yafi wannan alheri tunda dama wannan gida ne na duniya sai Allah madaukakin sarki ya ce lillazina taqaw ga wadanda suka zo masu takawa wanda an ce takawa wata aba ce da ba kowa bane yake iya samu sai fa wanda Allah madaukakin sarki ya wage dadogo saboda akwai mutane da dama wanda zaka gansu a riga mutanen kirki kaman yadda Abdullahi bin Usman bin Muhammad bin Fodi ya ambata a cikin rubuce-rubucen da ya dinga yi dan yana bayani yace akwai mutanen da zaka gansu a riga mutane amma a ciki kuma sai abun kuraye da kirkeci saboda sun surutu rashin takawa inda riga ce take bayyana mutum a matsayin mai takawa to zaka ba su lamba daya su yan gaba-gaba ne amma da ke dabi'a ne take bayyana da mutum a matsayin mai takawa to ba shakka su kan sun fadi warwas dan haka abinda ake nufi da takawa ita ce wani abin da mutum zai ji a cikin ransa na muraqaba cewa babu inda zai je ya faci Allah madaukakin sarki ya san inda yake babu kuma wani abin da zai aikata faci Allah madaukakin sarki ya san me yake aikatawa takawa shine kiyayewan Allah madaukakin sarki fi sirri wal alan ko fi sirri wal alaniya a bayyane da kuma goye wanda an tambayi wani malami menene takawa sai yace yanzu idan aka ce gonanka akwai kayoyi masu kama jikin tufafi wanda mu in anan ne a yankin mu na arewacin Bauchi ko kuma yankin Bauchi ta tsakiya ko kuma mu dauka kasar mu ta Damba a ce gonanka akwai karangiya karangiya ta suna daga cikin kayoyin da yanzu kaman yankin Bauchi ta can ne akwai wanda wanda suke ce masa ko hancin maciji ne ko mene ciyawa ce wanda ga shiga dutse sai kama maka riga shawara ma tana yi ko to amma misali karangiya ita ce kusan ga magari wanda an kafi cikin ta dutse ta caccafke maka wando da riga to kai kazo zaka shiga irin wannan tunda ka san tufafi suke kamawa ya zaka yi sai masu sauraro suka ce sai ka janye tufafin ka sai sama domin ka shiga ka fita lafiya sai ce to wannan shi yake cewa takawa duk wani abin da ka san Allah ya haramta kar ka yadda kafanka ta zame ta fada ciki kar ka yadda hannunka ya zame ya fada ciki takawan nan kuma ita ce take kai mutun ga wato matsayi na abin yabo a ranar alkiyama ta yadda a duniyance zaka ga abubuwa da dama da ya kamata ko kuma shedan yake siga ka yana so ranka ta je ta aikata wannan abun amma sai ka danne rayin ka hana ta aikatawa wanda wannan ko shi zai bayyana maka fa amma man khafa maqama rabbihi idan ka ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinka a ranar alkiyama wa nahan nafsa anil hawa sai ka hana ranka abin da take so na shan giya na caca na gulma na sace-sacen dukiyar mutane a gonan sun je sun yi noma ka faki ido ka je ka kwashi ko kuma mutun ya zo masallaci da takalminsa da kyau ka faki ido ka dauke ko ya aje babur dinsa a masallaci ka faki ido ka dauke da makamantan duk irin wannan abubuwan na ayyukan su ne ba ko me yake haifar da su ba sai rashin takawa takawa kuwa an ce an cira to ta ne daga al-wiqaya al-wiqaya ita ce asalin tushen kalma din wanda an ce wiqaya shine kaman kace kan dagarki ko shamaki ko kariya ko garkuwa daga duk wani abin da zai jawo maka fushin ubangiji to lalle waɗanda suka rike takawa a matsayin dabi'a a wurin ubangijin su Allah zai ba su jannatun aljannati sai Allah ya kawo su na kira jannatun waɗansu irin aljannatai wanda manzon Allah ya mana bayani a hadisi ingantacce almuttafaqun alai wato hadisi ne muttafaqi alai malamai sun yi ittifaqi akan ingancin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yayi taltali kayan liyafa da kayan more rayuwa wa bayinsa masu tsoron Allah ma la aynun ra'at, wanda ido bai taba gani ba, wala uzunun sami'at, kunni bai taba ji ba, wala qatar ala kalbi bashari, ko bai taba darsuwa ba tunanin abun a cikin zuciyar wani dan adam. Babu wanda ya taba tunanowa kayan alatu ko kayan marmari ko kayan nishadi da duk wani abun da kake tunani zai ji da dan adam dadi. Kwakwalwanka ba ta isa ta tunano maka ba me Allah madaukakin sarki ya ajiye a gidan aljanna. Shi yasa sai ya kira su jannatun, waɗansu irin aljannatai da ido bai taba gani ba, kunni bai taba ji ba, zuciya ba ta taba tunato irin abubuwan kayan alatu da ke ciki ba. Sannan a cikin su akwai anhar, wanda Allah ya gaya mana koramun da ke gudana din ba koramu bane irin na duniya, wanda ta iya waka samu akwai matsatsaku da sauransu a ciki. A su waɗannan kayayyakin more rayuwa ne, fiha anharun min ma'in ghairi asidin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min asalin musaffa. A ciki akwai koramu na ruwa, kyakkyawan ruwa, kamar yadda Hausawa suke faɗa garari ya garai, wato ruwan da yake asalin tacaccen ruwa, wanda a yanzu a wannan karni na 21 da muke ciki akwai wani abin da majalisar kiwon lafiya ta duniya da suke kiransu World Health Organization WHO suka ce ruwan da ya kamata a ce dan adam zai sha ya kamata a ce ruwa ne garau, wanda wannan abin abu ne mawuyaci mu a wannan yankin namu, tun daga shi za a zo a yi bohol ma wanda yake burso da ruwa famfon burtsatsi, yake burso da ruwa dan dani mai dan garau din da yafi na rijiya garau, amma sai ya samu wasu bata gari a cikin mutanen da suke amfana da wurin, sai su kuma su biyo dare su zare abin da yake burso ruwan su yi gaba da shi. Wai hakan kuma in ka taba su suna sallah, hakan kuma in ka taba su yi su musulmi ne, in ka taba su kuma za su ce su masu imani ne, sai mu ce bi isama ya amurkum bihi imanuku in kuntum mu'mini, tar da irin wannan abin da wai imanin da yake sa ku irin wannan danyen aiki. Game da can yadda muke zama wajen opposite da township dispensary can, akwai bohol din gurin an cire, mu da muke zaune a gurin mun sanya yara suke tururuwa suke tsallakawa har tausaya musu muke, daga nan tsallake na tsallaka a je ana ɗebo ruwa a gurin. Akwai wani a cikin santar sai ga shaga wani ma nan kusa da mu, wai duk saboda rashin imani sai mutum ya zo ya zare wannan abu. Menene hadafin masu yin na farko na magabarta suka fara cirewa har mutane suke mamaki, magabarta shi ma ko wanda ya je cire din wanda an ji za a samu masu safin nama ana kokarin biso su kuma su taho da bokiti yanzu a buga masa a kai ruwa domin a kwaba a lilike inda za a lilike, sannan su wanke hannayen su bayan an yi wannan likau din. Amma mutum yanzu ya sunce karafin famfon magabarta saboda shi baya tsoron Allah ko kuma baya tunanin shi zai mutu. To haka nan yanzu sun zo sun saka mutane a cikin kangi na wahala, da zaran babu wutan nefa wanda za a daura ruwa a tankuna wanda aka yi su don samar da ruwa, waɗannan famfunan burtsatsen su ne zaka ga manya da yara ana tururuwa wurin diba, musamman kamar irin na central kan zaka ga tun daga tsohuwar kasuwa wallahi mutane suna zuwa gurin su je su dibi ruwa. Amma haka wani ya biyo dare ya sunce ya kwashi abubuwan ya tafi da su. Ya wannan namu na kusa kaga ko wanda zai saci Qur'ani, wanda zai saci Qur'ani
tankin generator extra bike ma duk ya hada ya tafi da shi da aka je kuma musulmi ne ya aikin ba wai arni ba ga arni shi kansa zai ci tsoro ya so masallaci ya ce zai yi sata kuma hakan ta iskanci ya je kunna wa karuwansa ta kwana tana to masu yin irin wannan hali lalle lalle su daina kuma alamu ne da yake nuna ba su da takawa kuma duniyan irin wannan zuciyar sake kashewa take shine ma'anan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun Allah yana darsa musu tsatsa a cikin zukatansu saboda danyen aiki da suke aikatawa duk lokacin da suka yi aiki sai a jefo wani dugo na baki sai ya darsu akan zuciya in sun kara yi sai a kara wa in zada sadat haka za a kare hatta tubulika kalbu har sai zuciyarsa ta mamaye ta zama bakakiyar babu alheri a cikin ta ko babu tunanin za ta yi aikin alheri duk to daga nan kuma sai ya ci gaba da zama washa shasha babu abin da zai yi sai dai abubuwa da suke na sangarcewa ko kuma abubuwa na Allah ba dai to dan haka dai su aljannatan da Allah madaukakin sarki ya tanadi akwai koramu na ruwa tacece wanda a karkashin kamar da na faɗa sustainable development goals sun kawo sun ce lalle suna buƙatar su majalisin dinkin duniya kenan ruwa ya zama a ko'ina wannan ruwan garau din shi wanda ruwan garau ko wannan ruwan burtsatsan da muke sha bai kai matakin standard na ruwan da su suke faɗa din ba saboda ruwa ne tacece misali kamar dai ruwan gora wholesome water wannan shine ruwan da ake bukata a ce kowane dan kauyen Tangare kowane dan kauyen Girgam ba wai dan cikin dambun birni ba dan remote areas irin wannan ruwa ya kamata a ce za su ke sha saboda an lura cewa mafi yawancin cututtuka daga ruwa mutane suke shan su sai kuma bangare na cin abinci lalle an samu ruwa ya zama ingantacce cututtuka da dama kusan kashi 70 an magance su kashi 30 din ko mutane za su yi kokarin wurin fafutakan cin abinci mai kyau daga nan za a samu waraka game da duk wani irin cuta da ake tunani mai karya garkuwar jiki ba wai sai lalle AIDS ba cutar da suke hana mutum sakat su hana shi katabus su rage masa karfin immune system ɗinsa ta yadda duk wata cuta karama ma za ta iya galabaitar da shi Allah madaukakin sarki ya zaba mana shugabanni na kwari a kakan zabe da muke tunkara domin in mun yi sa'a samar mana da ruwa makamancin na burtsatse din wanda akalla da ya dan tara na rijiya a kyawu da kuma dadin sha khalidina fiha an sun shiga da goma za su yi dindindin wa azwajun mudahhara da kuma mataye kasiratu tarf sun yi da misunna in sun qablahum wala jan mata ne masu ta wanda aka takaita ganin su wato babu wani wanda suke kallo sai mazajen su kuma su waɗannan matan aljanna din Allah ya talatalin su ne ga bayinsa masu imani wanda ba mai samun wannan mata sai wanda ya kiyaye dokokin Allah a nan duniya kuma matan tsarkakakku ne mutahhara wa ridwanun min Allah da kuma yarda ta Allah madaukakin sarki wanda yardan Allah din ita ce tafi komai domin da zaran Allah ya yarda da kai tabbas ka gama cin gajiyar rayuwarka ta duniya har ma da ta lahira din wallahu basirun bil ibad Allah mai kallo ne dan haka karka dauka cewa zaka buye kai wani abu wanda Allah bai ganka ba shi yasa sai ya rufe ayan da cewa wallahu basirun bil ibad Allah mai gani ne game da abin da bayansa suke aikatawa a gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce allazina
yaquluna rabbana innana amanna farfi lana dhunuba wa qina as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم
جزاكم الله خير وبنجي مدوكين سركي يجي ادي يجي وبش والله بصير بالعباد الله مي غني ني game da abin da bayinsa suke aikatawa kaman ka ce wa Allah bayin naka yayi sifofin su suke waɗanda kai musu taltalin wannan aljannatai da koramu ke gudana a ciki kuma za su dawo madindindin sai Allah ya ce allazina yaquluna sune masu fadi rabbana innana amanna ya ubangijin mu mu fa mun mika wuya mun yi imani faghfir lana zunubana ka gafarta mana zunuban mu waqina azaban nar ka kare mu daga azaba ta wuta as-sabirin sune masu yin hakuri was-sadiqin sune masu gaskiya walqaniti na sune masu yin kanuti masu masu tawadi masu kaskantar da kai walmunfiqina sune masu daukan dukiyansu suna bayarwa domin ciyar da addinin Allah gaba walmustaghfirina bil ashar ko bil ashar sune masu tsayawa tsayin daka suna roƙon Allah gafara lokacin yin sahur sai Allah ya ce shahidallahu haqiqa Allah madaukakin sarki ya sheda annahu la ilaha illa huwa jawab ba abun bauta bisa cancanta sai fashi wal malaika malaiku ma sun sheda wa ulil ilmi sannan masu ilmi ma sun sheda qa'iman bil qist Allah yana tsaye bisa adalci akan dukkanin al'amuran bayinsa la ilaha illa huwa babu abun bauta bisa cancanta sai fashi al aziz mabwai al hakim wani wurin hikima ko shakka babu wadannan ayoyi akwai ababan lura masu dimbin yawa a ciki idan mun dauki ayan farko allazina yaquluna masu fadin rabbana innana amanna ya ubangijin mu mun yi imani wannan lafazin cewa mun yi imani idan ka dauke shi ya dan yi nauyi a bakin wanda yanzu ne yake musulunta saboda musulunci yana da matattakala guda uku na farko shine musulunci na biyu imani na uku kuma ihsani kuma babu yadda za a yi kawai daga ka shiga musulunci kace ka yi imani kuma a dauka cewa ka yi imani din har sai sannu a hankali shi yasa in ka duba ayoyin da suka biyo bayan wannan zaka ga koyo su ayyuka al a'malu zahira da yake bukatan kowa daga cikin mu da ya amsa sunan shi musulmi ya ga cewa yana aikata su in ba haka ba kuma har yanzu kana nan a matsayin musulmi duk wani kafiri da zai furta ashhadu an la ilaha illa Allah to ya zo label din matakin farko kokarin sa da jajircewan sa da hobba san sa wurin kamantawan abin da suka dace shi zai ciccuba shi kai shi mataki na biyu shine mataki na imani dagiyansa a matakin imani kuma shi zai ciccuba shi kai shi mataki na uku mataki na ihsani wanda ba kowa bane yake iya hawa matattakala har uku din ya kai matakin karshe shi yasa ma manzon Allah yana raye wasu mutanen karkara suka kawo masa chappa mala suka shigo Madina suka zo suke ce masa sun yi imani Allah ya ce qalatil a'rabu mi amanna larabawan kauye suka zo suka ce manzo Allah ko mun yi imani Allah sai turo jibril da guri yace ka je ka ba su amsa sai ga jibril ya sauko daga baitul izza ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce an gaya maka yan kauye sun zo suna ce maka sun yi imani qalatil a'rabu amanna qul la tu'minu shi da su ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna sai dai ku ce mun musulunta shine level na farko shine ground flow daga nan ne za a daddaura sauran matattakalan da zai kai ka mataki na kololuwa walakin qulu aslamna walamma yadkul iman fi qulubikum yo shine ne imani ya shiga zuciyanku akwai ayyuka da ake bukatan dan musulmi yake aikatawa wanda wadannan ayyukan su ne ake lissafa su a matsayin ayyuka na bayin Allah masu imani ina sauraron wani malami daga cikin malaman da suka dawo daga Madina yace tabbas an yi wani abu a yankin karkara a Makka wanda ya bada abin al'ajabi suna jami'a in mun dauki abin da muke lissafawa na ayyukan masu imani wani mutum ne attajiri ya mutu a Makka mai kudin gaske amshakin mai kudi ne dan haka da aka zo rabon gado bayan an gama raba dukiyoyi sai ya zama hadda plotai loji shine fegi fegi kenan ko akwai feguna to kuma manyan magadan yaya ne guda biyu duk sauran yayan sauransu sai babban yace wa kanin sa to bayan duk an gama raban sauran abin yace ga filayen baban mu guda biyu zabi wanda duk kake so ni zan bar maka to sai ya zama filin guda daya yana babban titi ne misali kaman kace dayan yana wannan titin Kano to Maiduguri dai kuma sai ka shiga misali nan wajen gidan sarkin dukawa ko dai wani abu wanda ya dan shiga lungu ya buya shi kuma dayan gashi na bakin hanya sai shi kadin yace wannan na bakin hanyar nake so wanda sanin mu ne duka dukili yake a bakin hanya yafi tsada sai wani yace ba komai ka dauka ni na dauki na can cikin lungu ana nan sai mutanen anguwa suka zo suka samu shi wannan wanda suka ce mun ji labarin fili na wuri kaza din nan mallakin ka ne ce kwarai to mun zo ne muna neman kai mana alfarma alfarman da muke so kai mana shine ka sayar mana shi sai ce amma kun san ba na mallake shi bane ne tun sayar gadon mahaifina ne ina so ya zama ina zaune a gurin da ni ma zan ke tutiya da shi wannan daga wurin babana na gada sannan a hankali wata ranginawa nake so da ni sai suka ce to ai baka san me zan yi ba me za ku yi sai suka ce in ka duba akwai masallaci a gefe to so muke mu yi gidan liman da ladan kuma in zaka sayar mana din ga kuɗi da aka ce mu gaya maka in ka sayar shine riyal 2500 riyal 2500 kamar dai haka ya faɗa riyal 2500 sai yace a wancan shekarun kai konvertin kusan miliyan 500 ne in kai konvertin da kudin Najeriya kusan miliyan 500 sai yace wani irin gida ne za a gina wa liman gidan miliyan 500 a Najeriya kai ko gidan miliyan 200 ne ba ka san dai gidan ba gidan wasa ba ne wato ba abin nan da ake cewa Allah ga naka ba ko sai mutun yake ta fara gida sai kuma ya dan wani ko kuci cipka min gidan kurciya a matsayin masallaci a cikin gida ko kuma yake ta fara gidan mai har yanzu sai kaga ya dan yi wani masallaci ko kuci cip a gefe Allah ga naka to yanzu shi ba liman ga naka bane sai yace wannan liman nan ne naka kuma suka ce ba wai gidan liman bane liman ne da ladan za a musu kuma ba a so wurin yayi nisa da masallacin saboda ya zama suna kulawa da lokaci ake bada sallah kada ake samun jinkiri ko makaran liman ko ladan wurin kiran sallah sai shi ruwa yace musu to yanzu kuna tsammanin ku ne kuke son lada ni bana so kenan saboda haka ni yanzu na mallaka muku wannan gurin dan wannan bukata da kuka ce za a yi da ita ni ma ina bukatar lada dan haka amma yanzu bazan ba ku takardun ba ku bani lokaci zan yi nazari to dan lokacin da ya dauka zai yi nazari sai kanin sa ya ji labari wanda ya hadama ya karbi filin bakin hanya sai ya ji in sayan nasa za a yi ba zai kai wannan kudin riyalan da su suka fada ba sai dawo ya samu wani ya ce to tunda ma na lura kai wa ginawa za ka yi ba kuma yanzu gashi na ji wannan madudan kudade da za a fada to ni da ai gara bani kara jari saboda haka kai ka karbo wancan na bakin hanya sai ya ce ai tun farko shi yasa na baka zabi wanda daga karshe dai shi bai yadda ya bashi sauran nasa ba ya dauko takardu ya danka musu shikenan aka ji akai aikin alheri to duba wannan shine abun mamaki ba abun mamaki shine sai shi wannan dan uwan nasa ya dauka ba da shi baya magana da shi har sai da takai ta kawo baya kula shi in ya masa magana baya amsawa to wani iko na Allah sai wannan kanin nasa ya kwanta rashin lafiya a asibiti sai likita ya ce kodarsa ce ta lalace sai an masa dashin koda yana da yaya yana da abokai amma babu wanda ya yarda ya bashi sadakan koda wanda za a cira masa da shi sai da ya ga labai ta kaman zai mutu har ma ana tunanin ya shiga danger zone sai shi wannan wanda sa ya zo ya ga ya likitocin ya ce zai bashi ya ce amma yana so su masa alƙawari kar su fada masa cewa shi ya bashi daga karshe dai abin da ya faru shine an masa tiyata an cire kodan gwan an saka masa yana dawowa hajjacin sa abin da ya fara tambaya shine ina son ku ga ya mun wane ne ya bada kyautan koda saboda zan saka masa da alheri sai suka ce a ka kwantar da hankali ka ci gaba da jinya an ka murmure zaka ga wanda ya baka kyautan koda din kwana tashi bayan kwanaki ya warke sosai ana hira da shi ana taki yana tashi duk abin da zai saboda ya dawo cikin hayyacin sa sai ya zama shi kuma wan ya zo asibiti da nufin wata jinya ya zo an yi treating din sa sai aka ce masa ya zo ya ga dan uwansa to kafin yazo sai suka zo suka ce masa to mun ce maka zaka ga wanda ya baka koda to yau ka zaka ganshi ana bude kofa a dakin da yake kwance yake jinya sai ya ga wansa ya shigo sai ya tashi sunbur ya zauna shi wai dan Allah wannan ne bani koda suka ce shi ne da gaske kuke shi ya bani suka ce shi ne sai ya kama sambato kuka hadda majina saboda ya san yayi ba daidai ba shi ya dauki gaba da shi saboda yake alheri da shuka ana abin da yake nuna mana shine yanzu shi wannan bawan Allah dan bayani dama yake akan aiki na zuciya saboda imani a cikin zuciya yake matukan kana da imani to baka ganin kyashin abin da zaka bayar domin ceton rai baka ganin abin kyashin abin da zaka bayar domin habaka al'umma baka ganin kyashin abin da zaka cire a dukiyanka ka bayar domin ciyar da addinin Allah gaba wanda kuma wannan shine yawanci mu muke rasawa mutane yawanci sukan karkata tunanin su ne akan masu kudi kai ma da baka da komai din akwai abin da zaka bayar kadan din naka ta iye wa zai wani tasirin da baka yi tsammani ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi sadaka wacce ce tafi falala sai ce juhudul muqil kokarin marashi ba shi da komai amma sai ya dage kwata kwata dubu ya mallaka sai ya dau 300 a cikin dubun ya bayar aka ga yayi kokari yawa ya yadda ya bada kusan kashi 30 daga cikin 100 na abin da ya mallaka a wannan rana wanda ta iya wa wani mai kudin ba zai iya yin haka da to saboda haka dai abin da ya shafi su waɗannan bayin Allah da Allah ya lissafa suna cewa innana amanna ma'ana mu yanzu mun mika wuya mun saduda muna roƙonka kai mana gafara wanda roƙon gafara yana daga cikin ayyuka da ake buƙatan kowanne daga cikin mabiya al'umman mabiya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su dage dai saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu istighfari cewa ni ina roƙon Allah gafara a kullun sama da sau 70 a wata ruwaya ce sau 100 da malamai suke hada tsakanin ruwayan sama da sau 70 aksara min 70 marra da kuma 100 marra sai suka ce du ma'anan abin da yake sama da sau 70 can kuma ya ce sau 100 kenan sau 100 yake to in har annabi zai ke roƙon Allah gafara sama da sau 70 ko kuma zai ke yi sau 100 a kullun ai ina gani da kai da mu yafi kamata a ce muke yin wannan manzon Allah yana da tabbacin ga abin da Allah madaukakin sarki ya ga masa inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka yana da wankewa tas gaba da baya ballantana ma annabawa ba su aikin zunubi to shi an wanke shi gaba da baya ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara an gafarta amma wa ma zalika yake roƙon Allah gafara annabi ne ya karantar da mu cewa idan an yi sallama a sallolin farilla lafazin da zai fara biyowa bakin ka shine ka roki Allah ka yi istighfari sau uku da aka tambaye al-imam al-auza'i aka ce masa kaifa istighfar sai ya ce ka ce astaghfirullah sau Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta zal jalal ko tabarakta ya zal jalal wal ikram wannan ana bukatar a ce duk wani dan musulmi ka gare sallah kai ta asuba to a ce kai wannan kafin sauran azka an jima za ka yi azhar a ce kai wannan kafin sauran azka da asar magriba isha haka duk lokacin da kai sallah ka roki Allah gafara wato wannan ya nuna sabanin abin da yawanci Hausawa suka dauka shi ba haushe in yazo za a yi ikama ne sai ka je na ce astaghfirullah ko ba kafin a shiga sallah bane yake istighfar ba kuma da lafazin da su suke amfani da shi din bane sai yi amma abin da ake so shine ana sallama ne mutum zai yi da an yi sallama zaka yi istighfari guda uku sai Allahumma anta salam wakina azaban nar ka kare mu daga azabar wuta azabar wuta masifa ce dan haka bala'in wuta ya wuce yadda mutum yake tunani kuma duk wanda aka shigar da shi wuta hakika an tozarta shi wanda a gaba zamu zo kan wannan ayoyi da suke magana rabbana innaka man tudkilin nar faqad akhazaita hu hakika ka tozarta duk wanda ka sashi a wuta sai Allah ya ce as-sabirin ga ayyukan su wato wannan ayyuka ne na masu imani dan haka sai mu saurara idan har baka daga cikin masu yin waɗannan ayyuka din to lalle kai kokari kai dagiya ka sama wa kanka hanya na farko as-sabirin masu hakuri yayin ne zaka samu kanka a cikin masu hakuri sai ka auna yanayin zamantakewanka idan baka yi aure ba kake da kannanka zaka samu akwai wa mai hantara saboda baya hakuri game da abin da ya kannansa suke masa idan ka yi aure sai ka duba kanka da iyalanka yaya kake da matarka nan za ta yi ta maka abubuwa marasa dadi to kar ka dauka cewa zaka huce kushinka akan ta in ka zama mai hakuri a rayuwanka da ƴan uwanka ka zama mai hakuri a rayuwanka da iyalinka to insha Allah rayuwanka da al'umma a wajen za ta zama maka da sauki ware da gaske ka zama mai hakuri mai kawaici shi yasa Imam Shafi'i yake cewa shi da ya lura ya fahimci falala ta masu rangwame da afuwa masu yin hakuri kenan yace sai ya hutar da ransa shiriri ta na ruko a cikin rai na abin da wani ya maka ba kamar yadda mutanen mu a yanzu suke ba ko sai ya ce ba ya yafi amma ba zai manta ba bai yafi ba kenan ya yafi amma wai ba zai manta ba wannan ya nuna bai yafi ba in yafiyan ka yi da gaske in ka yafi sai ka dauki tarihin Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam anan zai fito maka da komai fili ka fahimci cewa idan da gaske kai mai hakurin ne an yi maka abin da ya kamata ka dau fansa sai kuma ka samu daman daukar fansar sai kuma kake daukar fansar to wannan shi ya nuna kai kai koduwa kololuwar zama mai imani na'am ware wal kazim min al gaiz wal afu wal afina anin nas ka zama mai hadiya fishi wal afina anin nas mai afuwa mai yafiya wa mutane haka ya kamata a rayuwarka ta kasance Annabi Yusuf ɗan uwansa fa rijiya sai ka jefa shi kuma rijiya irin na wurin sahara yanzu nan yankin namu sub sahara ne shi yasa rijiyoyin mu gaba 11 12 13 wani lokaci masu zurfi to duk wanda aka jefa shi yana yaro kaman wannan ai kashi shi aka a irin rijiyar mu suka jefa shi a rijiya suka je kokari suke sai ya mutu ko bai mutu din ba Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam aka fito da shi a rijiya aka sayar da shi a kasuwan bayi ya je zaman mutum ta yadda zaka gane ya yafe musu din da yazo yana fada wa babansa bayan baban ya dawo Misra sai ya ce laqad ahsana bi is akhrajani min as-sijni me yasa bai ce ba is akhrajani min al-bi'r lokacin da Allah ya fitar da ni daga rijiya to da ya fadi an fito da shi daga rijiya ɗan uwansa nan do suna gurin za su ci wani abu a ransu shi an fashi har yanzu yana tunawa da bakin halin da muka masa amma Annabi Yusuf sai ya ce is akhrajani min as-sijni sallake wancan gaba ya mai dilitin ta gaba daya a cikin rayuwarsa wannan shafin ya goge shi ba dilit ya yi formatting Annabi Yusuf ya yi formatting bangaren mummunan abin da ya uwansa suka yi masa sai ya ce wa ja'a bikum min al-badawi min badi an zaga shaytan baini wa baina ikwati bayan shaytan ya mutsa hazon kyakkyawar alaka tsakani na da ƴan uwana sai ya tabbatar da cewa ya mamanta da wancan aikan da suka yi masa kuma haka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi farin jakada babba dan Abdullahi shine wanda aka dinga azabtar da mabiyansa a Makka aka kashe irin su Sumayya aka kashe irin su Yasir da makamantan su an tozarta su an walakanta da aka zo yakin Uhud aka kashe masa baffansa Hamza bin Abdul Muttalib wanda manzon Allah yana son wannan baffan nasa so na hakika bayan an kashe aka yi masa musulla aka katancana naman jikinsa in ka auna duk irin wannan cin mutunci da walakanci da kafirai ƴan iska suka yi wa mabiya manzon Allah manzon Allah ya dawo Makka yanzu an yi fatahu Makka ga nan arnan a gaban sa burjik yana da dama ya ce wa sahabbansa ku dinga fere su kamar yadda ake fere doya har sai sun mutu kuma wallahi za su yi yana da dama ya ce kuna ciran naman jikinsu kuna yakewa da karfi ku saka kugiya kuna yaguwa har sai sun mutu sai ko kuma yace ku tsinka musu laka ku kyale su jinin ya ta sartu har sai sun mutu manzo Allah yana da dama ya rama duk wata mugunta su kansu sahabbai yanzu sun zaku suna ganin cewa ga dama ta samu damun mu rama irin abubuwan da su wane da wane suka yi mana lokacin muna kaskan muna talakawa mabiya manzon Allah a Makka kafin bi hijira manzo Allah sai yace musu ma ta zunnuna anni fa'ilun biku me kuke tsammani zan muku a yau sai suka maganan farko suka ce kaira alheri ne su anta karimun ibn akil karim kai ai mutun ne wanda da ba dan babban gida kuma gidan ku sun gaji karimci dan haka ba ba tsammanin za kai mana Allah bufaci abinda kuka saba yi dinnan dai na afuwa Allah sai girgiza kai ya ce izhabu antum tulaqatu ku tafi ku yantattu ne babu wanda za a riga a matsayin bawa ko babu wanda za a yi masa wani abu ko kallon banza ku tafi na gafarta muku kuma fakar mu manta Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana amma ta yaya dai ne kana musulmi a cewa a gidanku uwar ku dai uban ku dai amma wa baya magana da kanyi kanyi baya magana da kaninsa shi ma haka to kun fansa mu du an yi zaman yan marina kuma yau kuna musulunci akwai gyara saboda haka asabirina hakurin nan dai hakuri ba shi da dadi amma fa dole sai an yi hakuri duk dole ne sai an yi hakuri matukan ba za ka yi hakuri ba cuta ba ta maganin cuta kamar yadda fushi baya maganin fushi idan kai fushi wancan ne fushi ba abin da zai haifar sai da na sani amma idan kai fushi shi sai ya sauko to za a daidaita saboda tsini baya hawa tsini wahala za a sha amma in ya zama shi tsini ne kai sai ka zama dama sai tsinin ya zo ya zauna daidai sai ku zauna lafiya amma da tsini ba za su haɗu ba sai dai a yi ta kwafsawa kuma a yi ta tashi babu nauyi baka da mutunci a gunsa shi ma baka ba shi da mutunci a gunka dan haka in an yi hakuri ladan masu hakuri Allah yana bayarwa ne babu lissafi inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisabin wasadiqin da masu gaskiya ita kuma gaskiya wata aba ce mai fadin gaske wanda idan mutun yana yin gaskiya to tabbas duk abubuwan da yake a rayuwa zai yi ta fuskantar nasarori ne har ya kai ga shiga gidan aljanna saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yace alaikum bisidiq inna baku umarni ku dage da riko da gaskiya fa inna sidiqa yahdi ila albir domin gaskiya tana shiryar da mai yin ta zuwa ga ayyukata ayyuka na da'a wa innal birra yahdi ila aljanna shi kuma ayyuka na da'a suna kai mutun zuwa gidan aljanna wa innar rajula la yasdiqa dan adam zai zama mai gaskiya wa yata harra sidiqa yayi ta kokari na neman ina gaskiya take bita hatta yuktaba har sai mala'iku an rubuta shi a diwani a wurin Allah cewa siddiqan wane dan damban din nan mai gaskiya ne kaga sai kai kokari domin ka samu wannan walqaniti sanan masu kanuti masu tawadu masu kaskantar da kai ga Allah malakin sarki wannan sifofi ne na kwarai da ya kamata duk wani musulmin kwarai ya sifantu da shi walmunfiqina da masu ciyarwa mun yi misali mai ciyarwa wanda gadon sa ne na miliyoyin kudi ya dauka ya bayar a gina gida na liman da ladan domin ya samu lada sadaka jariya to kaga idan ka zama mai yin wannan tabbas Allah madaukakin sarki zai taimake ka ba a ce ba kai sai kai irin haka din amma ka dage ka zama kana kokarin ciyarwa matukan zaka ciyar to tabbas Allah madaukakin sarki ba zai barka ka ci gaba da gararan ban rayuwa ba ciyarwa kuma yana da alaka da abubuwa masu yawan gaske akwai abin da su sahabbai suka yi wanda mu yanzu ba mai sama kamanta ba in ka dauki Abi Talha al-Ansari yana da wata gona katafariyan gona mai shagara da kayan alatu manzo Allah da kansa yake shiga gonan ya je ya huta amma haka yazo ya dauki gonan yace ya bayar da ita fi sabilillah saboda Allah yace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai yace to a kab dukiyar sa ba wanda ya mallaka irin wannan sai da Umar ya taba mallakan wata katafariyan gona a Kaibara ita ma shaki take da dibinai da komai da komai yazo yace manzo Allah na bada gonan nan fi sabilillah ya ajiye ta kawai a ci gaba da amfani da kayan ciki ana taimakawa mujahide fi sabilillah tare da cewa a duk dukiyar da ya mallaka haka ya fada ce tunda nake a rayuwa ban taba mallakar dukiya ba kuma umar tun kafin ya shigo musulunci dan kasuwa ne to sai yake bayani tunda yake a rayuwarsa bai taba mallakar dukiya mai tarin yawan gaske wanda yake ci a ransa cewa wannan ba dukiya ta ce ba kamar wannan gona amma haka ya dauka ya bayar da ita fi sabilillah wuce ba kai sai kai haka amma dai kake kamantawa dan an ce fanka ta tsaya a masallaci wasu suna bada naira 5 goma kai ka bada 500 saboda kana da hali ko ka bada 1000 kana da hali shine wal munfiki da kenan masu ciyarwa idan ramadana yazo akwai abubuwan alheri da ya kamata mutane suke yi babu laifi ka dafo abinci ka kawo masallaci lokacin guda baki sai wani bine ka dafo kunu da sauransu a kawo masallaci sai Allah madaukakin sarki ya ce wal mustaghfirina bil ashar masu roƙon Allah gafara lokacin yin sahur wanda daidai wannan lokaci din akwai fa'idoji masu yawan gaske da duk wani mai neman gafara din yake kokarin yi domin mala'iku suna tahowa su shaida suna amin amin inna qur'ana al-fajr kum kana mashhuda to daidai lokacin sahur din akwai fa'ida da falala sai Allah ya ce shahidallahu kuma ina ga nan ya kamata mu dakata duk da mun riga da mun karanta aya din amma idan Allah ya kai mu gobe sai ya zamo akan ta zamu tashi saboda kurewar lokaci abinda muka fada ya zamo daidai Allah ya sadika mu mitare a cikin lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah gafara da addu'a ya cire fahimtar kurakuren a cikin zukatanmu akwai tambaya ko ƙarin bayani